demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba siyasar Amurka wata shida da kama aiki shugaba Donald Trump. Masaro assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A ƙarshen watan biyar mun duba tasirin ci gaba da bincike kan katsa London da Rasha ta ya zaben Amurka. Duk da kokarin tsaye da binciken da masu zargi suka ce shugaban na Amurka ya so yayi da ya kori daraktan hukumar FBI James Comey. Matakin na shugaban Amurka ya sa majalisun dokokin kasar biyu su ma suka ƙara azma wajen ci gaba da nasu binciken kan shishigin na Rasha. Har ta kai sai ƙara ƙaƙaba a rashar wasu takunkumi da rinjayar da shugaban baki da wani zabi illa ya rattaba hannu a kan dokar. Abinda masu jari suka ce duk da martaba da ƙarfin shugaban Amurka a ciki da wajen ƙasar, amma ya kasa hana wannan bincike saɓanin abinda ke faruwa a ƙasashe masu tasowa. Yanzu babban abin da ya ɗauke wa Amurkawa da kuma ƙasashen yammacin duniya musamman hankali shine barazanar Koriya ta Arewa da take mutu da makamai masu linzami ɗauke da nukiliya. Da la'asariyar Talata, shugaban na Amurka ya ce Koriya ta Arewa za ta gamu da lugujen wutan irin wadda duniya ba ta taɓa ganin irinta ba. Kan haka na tambayi Shehu Yusuf Kura, yaya Amurkawa da sauran ma masu sharhi suke kallon kalaman na shugaban Amurka?
To, ka san shi shugaban Amurka na yanzu kamar mutum ne wanda mafi yawan Amurkawa suke ɗauka a zama wanda baya ɓoye abin da yake zuciyarsa. Alma'ana shi ne abin da yake tunani da abin da yake ake gaya masa na tsaron ƙasa, na sirrin ƙasa, shi in ya tashi faɗe yake yi. Ai, kaga waɗannan maganganun da yake yi akan Koriya ta Arewa, ai, sauran shugabannin da suka yi duk sun san da wannan matsalar, an san da ita, amma ba sa irin waɗannan maganganun, saboda irin waɗannan maganganun haddasa tarzoma da tashin hankali da yaƙe-yaƙe suke. To, gaskiyar magana shine irin waɗannan maganganun a gurin Amurkawa, kamar binciken ra'ayin jama'a da aka yi kwanan nan, gidan talabijin na CBS ya yi jiya, gidan CNN ya yi yau, sannan ABC da kuma Quinnipiac duka sun yi, ra'ayoyin jama'a Amurka shine mafi yawansu ba sa jin daɗin irin waɗannan maganganu da shi shugaban yake fitowa ya faɗe su, walau ko na sirrin ƙasa ne, ko na tsaron ƙasa ne, ko kuma kawai ma na sakin baki ne wanda bai kamata shugaba ya ringa yin su ba. Saboda haka ne magana ta gaskiya waɗannan maganganu da yake faɗa, ai, kaga ana gyarawa, kamar ita jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, ai, kaga tana sassautawa.
To, shehu, wannan ba zai rudar da duniya ba, ganin cewa ana yi wa Amurka kallon shugaba, wannan bai aikewa da wani saƙo na rudani game da alƙiblar manufofin harkokin wajen Amurka?
To, shi ne abinda yanzu sunan suke faɗa, ƙwararrun harkokin siyasa da ƙwararrun harkokin diplomasiya ɗin da harkar tsaro, abinda suke faɗa shi ne Allah ya taimaka, akwai irin shi sakataren tsaro ɗin, wato wannan tsohon soja ne, janar ne, wato janar Mattis. Akwai shi sakataren harkokin waje, wannan gogaggen ɗan kasuwa ne mai harka haƙan mai da iya harkoki na kasuwanci da mu'amala a ƙasashen duniya daban-daban. Ga kuma yanzu sabon shugaban ma'aikatansa na fadar White House, shi ma tsohon soja ne. Abinda suke faɗa shi ne cewa kada a lura da abin da shugaban yake faɗa, kada a lura da abin da shugaban yake yi, a lura da abin da mataimakinsa yake faɗa, da abin da sakataren harkokin wajensa yake faɗa, da abin da sakataren tsaronsa yake faɗa. Tana nan kamar yadda aka santa, ko da shugaban zai faɗi wani abu wanda mutane za su gane cewa bai da kan gado, ba shi da alƙibla, ba shi da tsari.
To, shehu, kalma da kai ta farko, ba ka gani tana abu ne mai kyau a shugaba ya faɗi abin da ke ransa?
A'a, yo, ai, harkar mulki da harkar jama'a da kuma harkar musamman Amurka, tunda yanzu dai ko mutum yana ki ko yana so, Amurka ita ce shugabar duniya, ita ce take da tasiri a cikin gidanta, ita take da tasiri a Asiya, ita take da tasiri a gabas ta tsakiya, ita take da tasiri a Turai, ita take da tasiri a Afirka. Dole ne duk abin da za a yi yanzu a duniya, Allah ya ba su wannan ikon da ƙarfin da tasirin cewa dole sai an nemi ra'ayinsu, a wasu lokutan ma sai abin da suke so za a yi. To, in aka samu irin wannan matsayin, shugabannin da suka yi, waɗanda suka rike ƙasa, suka mai da ita ta zo a irin halin da take ciki, ai, ba su ringa yin surutai na shashanci da rashin hankali ba, kamar Obama nan da ya sauka. Da wuya ka ga Obama ya yi wata magana wacce za a ce da shi turko Allah wa dare.
Kuma ya ake fassara mataki da majalisun dokokin Amurka suka dauka na kagaba rashin takunkumi da rinjayen da shugaban kasan ba dama ya hau kujerar naki.
To wannan shine babban abin da mutane suke mamaki a kansa, domin harkar hudda da kasashen waje a mafi yawan lokuta akan barwa shugaban kasa, domin shine zai magana da shugabanni, shi zai tsara manufofi, shi ya san abin da ya kamata, domin in kana magana da Faransa ko Ingila ko Jamus ko Italiya, daban yake da in kana magana da Rasha ko China ko Korea ta Arewa ko Cuba ko wata kasa. Saboda haka a mafi yawa kasashen har hudda da kasashen waje anan ana barin ta ne ga shugaba, shine zai yanke hukuncin wani irin takunkumi za a saka in za a saka din, wani irin hudda kasuwanci za a kulla in za a kulla din, wace irin hudda diplomasiya za a kulla in za a kulla din. To wannan karan abinda ya jawo masa matsala shine wannan bincike da ake na cewa ana zargin Rasha ta taka rawa wajen taimaka masa yaci zabe, ba lallai shi ya sani ba, ba lallai an hada baki da shi ba, ba lallai da amincewarsa ba, amma dai ta tabbata jami'an tsaron su, jami'an leken asirin su, jami'an kunge-kungen su sun tabbatar cewa Rashan nan ta taka rawa wajen zaben nan. To shi yanzu ba zai iya fitowa ya ce baya goyen bayan wannan doka ba, domin in yace baya goyen baya sai ƴan adawa suke aha dama ta taimaka maka ne dan in ka zo ka irin kai mata irin waɗannan abubuwa.
Ta yaya haka zai shafi mu'amalar Amurka da wanda Rasha?
To yanzu kaga ai da Rasha ta ga ba sarki sai Allah, ita ma ta maida martani. Amerika ta kori ma'aikatanta guda 35, ita Rasha ta kori ma'aikatan Amerika guda 700. Amerika ta kwacewa Rasha gidaje guda 2, daya a New York, daya a nan Maryland. Ita ma Rasha ta kwacewa Amerika manyan gidajenta guda 2 a Moscow.
Wani darasi Najeriya za ta koya game da wannan mataki da majalisa ta dauka, ko dai kana gani har yanzu siyasa ta mu bata yi kwarin akai ga yin haka ba?
A'a, ina ai bata yi ba. Misali ai mu yanzu su lokacin da yanzu suke gudu sun girma a demokaratiya, sun yi tatata, sun koyi tafiya, sun yi baliganci, har yanzu gudu suke sheka kamar akan dokin dan shilinge suke gudu suke yi, sun iya komai. Mu ko yanzu ne ma muke fara rarrafe. In ka ce zaka kutanta abin da ke faruwa a nan, ka ce kana so a yi shi a Najeriya ko a Niger ko a Ghana, ai tsarin demokaratiyan tamu sai ya tuntsire. Tabu musamman ma da yake ba mu kai kwarewar su ba, ba mu kai ilimin su ba, al'ada ta mu kuma ba daya bace, dole ne akwai abubuwa da yawa da koda muna so mu yi, al'adar mu da dabi'ar mu da kuma zamantakewar mu ba zai bari mu yi ba. Yanzu misali zan baka, ai yanzu shugaban ake bincika, an kafa mai bincike na musamman Robert Mueller domin ya bincike shi akan wannan batu na Rasha. Kaga ba majalisa ce ta kafa ba, bangaren shugaba ne, ma'aikatar shari'a ce ta kafa mai bincike, i binciki shugaba da cikakken ikon bincikensa, i gurfanar da shi, i titsiye shi, i binciki takardunsa, i binciki wayoyinsa. Yanzu a Najeriya wane ne malami ministan shari'a zai iya cewa na kafa kwamitin bincike ko na kafa mai bincike da zai binciki Buhari akan ana zarginsa ya yi wani laifi ko ana zargin ya yi wani abu? Ai kaga demokaradiyya mu bata kai girman da za a yi wannan ba. Majalisa ma yanzu a Najeriya ba za ta iya kafa kwamitin bincike kamar inna yanzu kwamitin leken asiri da ayyukan sirri na kasa, wato intelligence committee na House da na Senate suke binciken wannan gwamnati ba. Har yanzu tamu demokaradiyya bata kai ba. Kokarin dai da muke yi mu koyi cewa demokaradiyyan nan mulki ne na mutane, na ra'ayin mutane, kuma mulki ne na doka, yanda lalle in doka tace ayi abu kaza to za a yi.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro, kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu harau da haka, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da yadda za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.